الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن هناك تنبيهات لا بد منها. من ذلك أن المبيت بمزدلفة للحاج واجب من واجبات الحج، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه ركن من أركان الحج، لكن الصحيح الراجح أنه واجب من واجبات الحج. وعليه فواجب على الحج المبيت بالمزدلفة إلا إذا كان من ذوي الأعذار كالنساء والضعفاء ومن في حكمهم ممن سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت بمنى. ثانيا، الرمي يوم الحج لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، وذلك لأن هناك كثيرا من الحجاج يرمون قبل طلوع الشمس من ذلك اليوم. ثالثا، أن الرمي أيام التشريق إنما يكون بعد الزوال، فلا يجوز للإنسان أن يرمي قبل الزوال، لكنه يجوز له منذ زوال الشمس إلى ما بعد صلاة العشاء. رابعا، الابتعاد عن مشاركة الأغبياء الذين يجاهرون الله تعالى بالمعاصي في أقدس أماكن في أقدس الأماكن وفي أيام هي من أفضل الأيام. فينبغي للحج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن التقوى مأمور بها عامة ومأمور بها خاصة في أيام الحج. تعدد الأمر بها في عديد من المواضع في الآيات التي تتحدث عن الحج. يا إخوة، من أتكلم وتني وأنا بسيك ما تجيل من درجة وتنين دعو بنجي سبحانه وتعالى يزابس دي شر أنت دي بسيك من يبادو جي دي شر أنت وت إبادر دا دي سي دي تكر ركونا قدين مسلم سيقودابير. Muna cikin watanni masu matukar kima kwarai da gaske, watannin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin mafi girman littafinsa, shi ne Al-Qur'ani mai girma. Allah ya ce, Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Wato shi aikin haji ana yin sa ne a cikin waɗansu watanni sanannu. Watannin nan sanannu su ne Shawwal da Zulqa'ida da kuma Zulhijja. Da haka duk mutumin da ya kulla niyyar aikin haji a cikin su ya tabbatar cewa an haramta masa saduwa da iyali, kuma haramun ne aiwatar da wani aiki na fasikanci, kuma haramun ne jayayya cikin abin da babu amfani a kansa, abin yana da alaka ne da addini ko yana da alaka da rayuwa. Watanni ne masu matukar kima. Aikin haji rukuni ne cikin rukunin musulunci guda biyar. Aikin haji wajibi ne cikin dangin wajiban al'amura da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajibta wa bayi. Ba a wai annan al'umma ta karshe ba kaɗai, a'a, Allah ya umarci khalil ɗinsa badatinsa Annabi Ibrahim alayhi salam ya shelar da cewa a zo a yi aikin haji. Annabi Ibrahim, Allah maɗaukakin sarki, ya shar'anta masa, ya tsara masa a cikin ibadojin da ya yi, ya kuma yi umarni mutane su yi a lokacinsa akwai aikin haji, abinda ke nuna matukar mahimmancin wannan ibada. Abubuwa da ya kamata mu sani dangane da mutumin da zai je aikin haji. Abu na farko, dukkan mutumin da zai je aikin haji ya tabbatar yana da istifa'a. Lafazin istifa'a Allah ya ambace shi cikin walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Lalle Ubangiji ta'ala ya tilasta wa bayi, ya tilasta wa mutane yin aikin haji, amma ga wanda yake da iko. To lafazin iko din nan na daga cikin abin da ke har hada maka ma'anarsa lafiyar jiki. Duk mutumin da yake da koshin lafiya yana da wani bangare daga cikin bangarori na istifa'a. Abu na biyu, guzuri da zai kai mutum ya dawo da shi ba tare da ya tagayyara ba, ba tare da yayi bara ba, ba tare da ya bar iyalansa a nan gida cikin halin kakanuka yi ba. Lalle ya kasance yana da wadataccen guzuri, ba wai nufin yinsa kadai ba, a'a, da abin da zai bari a gida, na ci da jan iyalinsa, da kuma abin da zai ije shi har ya je ya dawo, ba tare da shi din ko iyalinsa sun shiga cikin halin kakanuka yi ba. Sannan abu na uku, amnu tariq, hanya ta zanto amintacciya, ya kasance babu yaki akan hanya. Dukkan mutumin da tsakanin garinsa da birnin Makka sai ya keta ta wata iyaka, ta wata gaba, ta wani wurin da yake ana yaki a wajen, ko tsakanin ƙasa da ƙasa, ko tsakanin ƙabila da ƙabila. To lalle ne in dai baya da wata hanya sai wannan, to baya da istifa'a kenan na zuwa aikin haji. Zuwa aikin haji yana tabbata ne ga mutumin da waɗannan al'amura suka tattaru a gare shi, gashi da guzuri, gashi da abin hawa, gashi da ƙoshin lafiya, gashi kuma da wato ainihin hanyar da zai bi amintacciyar hanyar. Lokacin da mutum ya rasa ɗaya daga cikin wannan, to aikin haji ya faɗi a kansa har sai lokacin da wannan ɗin ya samu duka guda uku nan. Amma idan mutum ya samu ƙoshin lafiya da wadataccen guzurin da zai kashe dawo da shi, hanya kuma tana cikin abinci, to ganganci ne mutum ya ke zuwa aikin haji. Asali ma Al-Qur'ani ya yi masa barazana, ya kautata harshe a kansa, da Ubangiji ta'ala ce walillahi ala nas hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila, sai ce waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil alamin. Dukkan mutumin da ya kafirce to ya sani cewa Ubangiji ta'ala mawadaci ne ga barin bayansa. Kaga anan sai aka siffanta mutumin da yake zuwa aikin haji tare da cewa yana da iko, yana da halin tafiya, yake zuwa, wato abin nan da yayi nau'i ne cikin nau'ikan kafirci. Allah ya tsare mu. Har ma Umar dan Khattab ke cewa mutumin da yana da iko da zai je aikin haji sai bai je ba, yace ni dai ba zan iya bashi tabbas ba wajen mutuwarsa, ila ya mutu yana Yahudi ko ya mutu yana Kirista, amma yace yana musulmi bani da wannan tabbacin cewa an bashi musulmi. Kaga a nan gurin a sai ganganci mutane suke ga mutumin da yake da iko, yana da halin zuwa aikin haji, sai ya ki zuwa, sai ya ce wa Allah ne bai kira shi ba, ko alama Allah ne ya kira shi, kai ne kake ansawa. Allah ya ce zo, Allah ya yi umarni ga annabi Ibrahim, mu'azzim fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Kai ce daga mutane zo su yi aikin haji, in kai ce lardin bayi nagartattu za su ansa maka, waɗansu a haye a kan dabbobi ko a kan dukkan wani nau'i daga cikin nau'ikan abin hawa, waɗansu ma za su taho a ƙasa, za su zo maka daga kowane lungu, kowane saƙo na duniya wanda yake manisanci, liyashhadu manafi'a lahum, don su halarci dangin al'amuran da suke da amfani a gare su a rayuwarsu ta addini da rayuwarsu ta duniyarsu. Kaga a nan kenan dukkan mutumin da ya mallaki abinda ake kira istifa'a da dai ba, to ya tabbatar ganganci ya yi. Abu na biyu cikin al'amuran da ya kamata mai aikin haji ya kiyaye, lalle ne ya kasance ya nazarci taƙawa. An yi umarni da taƙawa a cikin ayoyin aikin haji. Ubangiji ta'ala ce wattaquli ya ulul albab, wattaqullaha inna allaha shadidul iqab, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أيهم من يزكوا دجن ورن الله أتكين جيرن آيوين بسكي مغانا أكن أيكين هدي. تلالين المتن يكسن في يال زنت تكوا ينادى قتكين لزنت تكوا متن ينسن في شركة كون إلى اللوء إلى شركة. Kar ya kira wani ba Allah ba dan biyan bukatansa, wani nan ko da annabi ne cikin annabawa, ko da salihi ne cikin salihai, ko da wali ne cikin waliyai, kira ko roƙo haƙƙi ne na Allah shi kadai. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Manzo Allah kuma ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Allah ya kuma cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Lalle ne mai aikin haji ya kiyaye harshensa, ya tsarkake harshensa daga dukkan wata kalma ta shirka, daga dukkan wata kalma da ta kunshi munan ladabi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, daga dukkan wata kalma da ta kunshi neman taimako, neman agaji a wurin wani cikin abin da wannan nan baya da iko a kansa sai Allah madaukakin sarki shi kadai. Abu ne mai matukar muhimmanci, mai aikin hadiya lura da wannan. Sannan yana daga cikin takawa, mutum ya lazumci duk abin da zai a cikin aikin haji ko abin da zai bari, to abin da manzon Allah ya ce yi ne ko abin da manzon Allah ya ce bari ne, ya tabbatar cewa takawa din na ruhi ne na karban aikin hajjinsa. Manzon Allah ya ce man hajja falam yarfut walam yafsuk kharaja min durubihi kayyubi wa nadatu ummu, dukkan mutumin da ya aikin haji bai yi fasikanci ba, dukkan mutumin da ya aikin haji bai tare da iyalansa ba a lokutan da aka haramta saduwa da su din, kharaja min dhunubihi kayyumi wa ladatu ummu, to zai fita daga cikin zanubansa tamfar ranar da mahaifiyarsa ta haife. Sannan abu na uku mai matukar muhimmanci ga mutumin da zai aikin haji, ya tabbatar cewa guzurinsa da zai je aikin haji da shi, tun daga abin da ya biya na kujera da guzurinsa da abin da zai bari a gida dan ci da sha, ya tabbatar ya samu ne ta dukiya ta halal, ba ta hanyar sata ba, ba ta hanyar kwace ba, ba ta hanyar yaudara ba, ba ta hanyar faki da makami ba, ba ta hanyar algushu ba, domin ka'ida Ubangiji ta'ala mai tsarki ne, baya karba sai abin da yake mai tsarki. Inna Allaha ta'ala tayyibun wala yaqbulu illa tayyiba, Ubangiji ya umarci mummunai da irin abin da ya umarci manzanni da shi, yace da manzanni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim, ya ku manzanni ku ci daga dada dan al'amura na halal. Idan an ci abu da dada, duk abinci ko abin sha wanda baya dauke da guba da zata lantar da jiki, baya dauke da wani abin da zai gurbata dan adam tunani, sannan an mallake shi ta hanyar halal, wannan shine abin da Allah yake kira da suna at-tayyib a larabcin alqur'ani. Kishirsa shine al-khabith, Allah kuma yace ba za su daidai da juna ba, qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith, kace da su da abin da yake na halal da abin da yake na haram ba za su daidai wa daidai da juna ba, ko da yawan haramun din ya burge ka firme ne, karancin halal ya fi shi albarka, kuma shine abin da Allah ya amince da shi manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da shi. Don haka dukiyarka da zaka tafi da ita, guzurinka, kujerar aikin hajjinka ya zanto ta hanya ce ta halal ba ta hanya ta haramun ba. Allah yake da mu'minai, ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, ya ku mu'minai ku ci daga dadadan al'amura na halal waɗanda muka arzuta ku da su, ku gode wa Allah ta hanyar bauta masa shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba, in dai har gare shi kuke yin bauta. Sannan abu na gaba wanda yake mai matukar muhimmanci ga mutumin da zai je aikin haji, lalle ne ya kusanci ma'abuta ilimi, ya kusanci masana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya tambaye su dangane da dukkan abin da yake son aiwatarwa na aikin haji, su dora shi kan tafarki madaidaici, su dora shi kan gwadabe da zai sadar da shi zuwa ga yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kar mutum ya aikin hajjinsa bisa ga jahilci, ya kashe kuɗi masu yawa, ya je ya wahala, ya bar kasuwancinsa da ayyukansa, kuma ya je ya dawo babu lada, in ma ya yi sa'a ya dawo babu zunubi, don saboda bai yi tambaya ba kan yaya ake yin aikin haji. Duk abin da mutum zai a rayuwarsa ta duniya, ko siyasa, ko karatun boko, ko kasuwanci, ko noma, ko kiwo, ko dukkan wata sana'a, sai mutum ya tambayi masana ta wannan fuskar, gudun kar ya hasara. Sai mutum yana da Ubangida ta wannan fuskar, gudun kar ya samu tasgaro. Amma idan mutum zai addini haka kawai, sai ya biya kujera ya tafi aikin haji ko umara, ya je abin da ya ga mutane suna yi ya yi, in an kewaya sau biyar ya kewaya sau biyar, in an yi sau bakwai takwas tara ya yi, inda ya ga wani ya zauna ya zauna, inda ya ga an tsuguna ya tsuguna. In an tambaye shi me yasa ka kewaya sau kaza, me yasa ka zauna ko ka tsuguna ko ka kwanta ko ka tashi ko ka ce kaza ko ka aikata kaza, ba ya da wani dalili sai da yace na ga mutane suna yi nima nayi, wannan ko ba hujja bace ba. Lalle ne mutum ya tabbatar ya tambayi malamai, lalle ne mutum ya tabbatar ya bi dukkan hanyoyi da zai koyi aikin haji, ta hanyar karatu, ta hanyar sauraron kaset, ta hanyar video kaset, ta hanyar sauraron waɗansu programs a radio da talabijin da ake wayar da kan mutane game da aikin haji, ta hanyar zuwa wurin bita da aka tanada don wayar da kan alhazai, ta hanyar ka samu wani malami da ka aminta da tsoron Allahnsa da iliminsa, ya ware maka lokaci a kullum minti 20 ko 30 ya maka karfi, ina cikin kwana biyu ko uku ka riga ka kware akan aikin haji. Lalle ne mutum ya lizin turwa kansa wannan karin zai yi shi. Sannan abu na gaba mai matukar muhimmanci game zuwa aikin haji, lalle ne samu abin da ake kira ar-rufqatu as-salihah, abokanan tafiya na gari, ya samu kansa cikin abokanan tafiya na gari tun lokacin da zai biya kujera, ko bayan ya biya lokacin da ake karkasa alhazai a sansanin alhazai, in zai yiwu ya samu yadda zai kurda ya ga wani guruf ne, wani gungu ne, wani ayari ne mutanen kirki suke ciki, mabiya sunnar manzon Allah suke ciki, malamai masu tsoron Allah al-ulama'ur rabbaniyuna suke ciki, dan yayi kokarin shiga ciki saboda duk abin da ya daure masa kai ya kasance ya tambaya an faɗa masa. Amfanin zama da mutumin kirki ko tafiya da mutumin kirki, in ka tuna alkhairi sai ya karfafa gwiwarka dan kai, in ka manta da alkhairin sai ya tunatar da kai shi, in ka tuna sharri sai ya hana ka, in ka manta da sharri ba zai tunatar da kai sharrin baballanta naka aikata. Humul qawmu la yasqa bihim jadiduhum, dukkan mutumin da ya zauna da mutanen kirki baya hasara baya kaɗewa. Manzo Allah ya buga misalin abokin zama na gari da abokin zama wanda ba na gari ba, misalin su kamar mai sayar da turare da mai busa wuta da zuga zugi a makera. Mutumin da yake iza wuta ko rura ta zuga zugi a makera baya daidai da mutumin da yake mai sayar da turare. Manzo Allah ya ce mai sayar da turare ko ya baka kyauta ko ka saya ko kuma ka bi kanshi ko da bai baka ko da ka saya ba, in kana tare da shi zaka rinka bin kanshi. To haka mutum na gari ka nemi nasiha ya maka, in baka nemi nasiha ba kai ba daidai bai fadakar da kai shi da kansa ba tare da ka nemi ba. In ma hakan bata faru ba, ka kalli abubuwa da yake da maganganu na kirki kai ma sai ka kawo koya a wurin sa. To wannan shine sirri bar zama da mutumin kirki na gari, mabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma idan mutum yana tare da mutumin banza, to matsayin sa kamar mai rura wuta da zuga zugi a makera, ko ya fice ka da kura ko da zuwan wuta ya kone ka, ko ya kasance kana jin warin makela ya dame ka. Dan haka dai ya kamata mutum ya samu mutane na gari lokacin da zai tafi aikin haji. Ya ƴan uwa ku sani cewa nau'ikan aikin haji guda uku ne, ko dai al-ifrat ko kuma at-tamattu ko kuma al-qiran. Mafi falala daga cikin waɗannan nau'ika shine at-tamattu, kamar yadda dalilai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna. Akwai hadisi cikin sahih Muslim da manzon Allah ya ce afdalul hajj al-ajj was-sajj, afdal al-hajj al-ajj was-sajj. Mabibitin aikin haji shine aikin hajjin da aka raraka talbiya a cikin sa, aka rinka daga murya da talbiya a cikin sa. Mai aikin hajjin bai yi kasala ba wajen talbiya, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, labbaik ilahul haq labbaik zal fawadil labbaik zal ma'ari. Yana yawan mai mai talbiya, sannan kuma as-sajju ya kasance an malalar da jini a cikin sa, ma'ana an yanka hadaya. To kaga annan gurin sai ya fitar da ifradi, tunda ifradi babu yanka a cikin sa kai tsaye, sai ya rage saula tamattu'i da qirani, sune waɗanda za su kififi ko. Dan haka malamai suka tattauna a tsakankanin su, waɗanda suka ce qirani yafi saboda manzon Allah shi yayi, waɗanda suka ce tamattu'i shi yafi duk da manzon Allah qirani yayi. To amma yayi umarni ga sahabbai su yi tamattu'i. Ana koyin aiki da umarninsa ne idan an samu tunkaro tsakanin umarninsa da aikinsa. Manzon Allah ya riga ya koro hadaya tun daga Madina, raƙuma ɗaiɗai har guda ɗari. Sahabbai kuma da yawansu ba su riga sun koro ba, da haka sai ce da waɗanda ba su koro hadaya ba, inda sun ɗauko niyyar aikin haji da umara a cakuɗai kirani, ko sun ɗauko aikin haji shi kaɗai ifradi, to lallai ne idan suka zo suka yi ɗawafi, suka yi sa'ayi, su yi tahalluli. Wato fi arki su fita daga cikin ihramin, ya tilasta su bisa ga haka, kuma ya ce dakalatul umratu fil hajji ila yawmil qiyama, umara daga yau ta shiga cikin aikin haji har ya zuwa ranar tashin kiyama. Sahabbai suka tambaye shi ali amina haza, a wannan shekarar ta mutu kadai? Manzo Allah ce bal li abadin abad, bal li abadin abad, yace ba ga wannan aikin hajji naku ba har abada har abada har abada har abada. Da wannan hadisi da ire-iren sa, da dama daga cikin malamai suka nuna fifikon aikin hajjin tamattu'i sama da sauran nau'ika na aikin haji. Da haka ya dan uwa na mahajjanci, abin da ya kamata ka yi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirye da kai, don ka dace da lada mai girma. Aikin hajjin tamattu'i shine kai umara ita kadai, sannan ka zo kai aikin haji daban. Wato za ka dauki niyya daga miƙati, ka tsire kayan gida ka sanya ihrami, bayan ka sanya ihrami ka kulla niyya, kana mai kulla niyyar umara da zuci, dan dukkan niyya da zuci ake yin ta ba a yin niyya da baka. Sannan bakin ka yace labbaik allahumma umratan, daga nan ka riga ka kulla niyya sai ka ci gaba da labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. In ka gaji ka tsaya, in an jima ka dora, kana daga murya gurgudan yadda ba za ka wahalar da kanka ba, kai kuma ba rada kake yi ba, haka ake bukata. In ka gaji ka tsaya, in an jima ka ci gaba, haka za ka yi ta yi har ka shigo Makka, sannan ka yanke talbiya. Waɗansu malamai suka ce har ka zo masallacin Ka'aba sannan ka yanke talbiya. Waɗansu malamai suka ce har ku yi ido huɗu da ɗakin Ka'aba ka ganshi sannan ne za ka yanke talbiya. Lokacin da za ka shigo masallaci ka tabbatar ka shigo da alwala, don da ka zo za ka yi tahiyyatul masjid. Saboda hadisin Abu Qatada al-Ansari da ke cikin Sahih Bukhari wanda ya nuna idan an shiga masallaci a yi sallar nafila raka'a biyu. Waɗansu malamai suna cewa a'a, banda masallacin Ka'aba, don shi masallacin ɗakin Ka'aba tahiyyar su shine kai tsawafi. Amma wannan ba hadisi ne daga bakin manzon Allah ba, don haka umumin wancan hadisi yana nan akan umumi, akan wato gamewarsa ga dukkan masallaci. Bayan ka yi sallar nafila raka'a biyu sai ka je ka fara tsawafi. Za ka fara tsawafi daga kusurwar Ka'aba ta kudu maso gabas, daidai inda Hajar al-Aswad yake. Daga nan gurin idan ka je ka zagayo ɗaya kenan, in ka sake zagayowa biyu kenan, har za ka yi guda bakwai. Zagayen ukun farko za ka yi kana sassarafa idan ba cunkoso da yawa, inda cunkoso da yawa sai ka yi yadda ka samu kanka a ciki. A kowane zagaye da za ka yi, idan ka zo Hajar al-Aswad kana da ɗaya daga cikin al'amura guda uku wanda ka samu daman yin shi za ka yi. Abu na farko, ka sumbaci Hajar al-Aswad ɗin, kana mai bismillah da yin kabbara, ka sumbace shi da bakinka. Idan cunkoso bai baka dama ka sumbace shi ba, ka taɓa shi da hannu, sai ka sumbaci hannun naka, kana mai bismillah wallahu akbar. Idan baka samu daman shafar shi da hannunka ba saboda cunkoso, ba a ce ka ture mutane ka zo da kai sarkin ƙarfi ba ne ka wuce, a'a, daga nesa sai ka yi nuni da hannunka bismillah wallahu akbar, sai ka sauke hannun ba tare da ka sumbaci hannunka ba. A kowane zagaye cikin guda bakwai haka za ka yi, ɗaya daga cikin al'amuran nan. Daga nan wurin sai wurin da ake kira rukunul yamani. Rukunul yamani kusurwar Ka'aba ta kudu maso yamma, wadda daga ita ne za ka kai inda Hajar al-Aswad yake. Wannan kusurwa ba a sumbatar ta da baki, shafa ta kawai ake da hannu, ko ba a cewa komai wajen shafa ta, ba a cewa bismillah wallahu akbar irin yadda aka faɗa wajen Hajar al-Aswad. Kawai za ka shafa ta ka wuce, in taro ya yi yawa kuma ka wuce, ko nuna ta ba za ka yi ba. Tsakankanin wannan kusurwa zuwa ga Hajar al-Aswad ana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Da haka har za ka yi zagaye guda bakwai. Bayan ka kammala zagayenka guda bakwai, kar ka manta lokacin da ka je wannan tawafi za ka gyara ihraminka ta yadda dantsanka na hannun dama zai fito, dantsanka na hannun hagu na rufe na dama ya fito lokacin da kake wannan tawafi. Bayan ka kammala sai kai sallar nafila raka'a guda biyu a wurin da ake kira maqam Ibrahim. In baka samu tsaya wurin maqam Ibrahim ba saboda taro, duk inda kai sallar raka'an nan guda biyu kai, raka'an farko Fatiha da kul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta biyu Fatiha da kul huwallahu ahad. Daga nan sai ka wuce ka je kai sa'i, ka dumbari inda dutsen Safa yake, kana mai karanta inna Safa wal Marwa min sha'airillah, faman hajja al bayta aw itamara fala janaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. In baka iya ba ka tafi ba tare da ka karanta ba, kai komai ba, ba wani laifi a kanka, ba komai a kanka. Idan ka je ka hau kan dutsen Safa sai ka waiwayo ka fuskanci inda ɗakin Ka'aba yake, kana mai cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa a'azza jundahu wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu. Sannan ka nace wajen addu'a, ka roki duk abin da ya kamata ka roki Ubangijinka cikin alherin duniya da kuma na lahira, ka nemi tsari daga dukkan abin da ya dace ka nemi tsari cikin sharrin duniya ko na lahira. Daga nan ka gangara ka tafi dutsen Marwa. Idan ka hau kai shi ma za ka kalli Ka'aba, ka yi addu'o'i a wurin, ka sake dawowa Safa, ka sake komawa Marwa, ka sake dawowa. Idan ka tafi ɗaya kenan, in ka dawo biyu kenan, in ka tafi uku kenan, ka dawo huɗu kenan. Wannan zai baka dama ka fara da dutsen Safa, ka ƙare da dutsen Marwa. Da zaran ka yi wannan ka riga ka kammala umara. Abin da kawai ya rage maka shi ne sai ka yi saisaye. Da ka yi saisaye sai ka cire kayan gida, ka je ka yi wanka, ka ci gaba da sa kayanka na gida, ka cire ihrami kai, ka ci gaba da sa kayan gida. Kana nan kana jira sai ranar 8 ga wata, ranar tarwiya, za a tafi aikin hajji, za a fita Mina, to a rannan daga masaukinka, daga hotel ɗinka, daga ɗakin da kake, idan kai wanka ka cire kayan gida ka sa ihrami, sai ka kulla niyyar aikin hajji dan abin da ke da umrah. Kana mai talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Abin da ake so ka je Mina dan kai sallah azhar a can, da la'asar, da magariba, da isha'i, da kuma asubahi, kowace ita kadai ba tare da kayi jam'i ba. Washe gari 9 ga wata za a tafilin Arfa, a ranar za a yi ɗaya daga cikin manyan rukunai na aikin hajji. Tsayuwar Arfa an kira ta da suna tsayuwa, amma ba sharti bane mutum ya yi a tsaye. Idan mutum a zaune ya yi ya yi, in a tsaye ya yi, a kan dabba ya yi ta yi, a ƙasa ya yi ta yi, kwanciya ya yi ta yi, ya gaji da zama ya kishin gida, ya gaji da zama ya tashi ya yi tafiya, yana cikin filin da ya fita ba. Kewayen filin ba wai dutsen wannan na tsakiya shi ne Arfa ba. Filin wajen tangamin filin da zai ci mutum biliyan biyu da doriya shi ne ake kira da suna Arfa. Don haka duk inda ka tsaya cikinsa ya yi. Manzon Allah ya tsaya a wani wuri ya ce wa qabtu hahuna wa arafatu kulluha mawqif, anan na tsaya. Amma Arfa duk inda kuka tsaya wurin tsayawa ne. So ake kai azhar bil asr akan gurin dan uta kadir azhar raka'a biyu, sannan ka tashi kai la asr raka'a biyu a lokacin azhar, daga nan gurin lokacin tsayawan Arfa kai ta istighfar ko karatun qur'ani ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir. In kai wannan ka gaji ka ci gaba da wancan, in ka gaji da wancan ka ci gaba da wancan, daga nan har ya zuwa lokacin da la'asar za ta yi likis, har ya zuwa lokacin da rana za ta faɗi. Lokacin da la'asar ta yi likis, rana tana dab da faɗuwa, malamai suka ce ka yi wa istighfari, domin a daidai wannan lokacin ne Ubangiji ta'ala ke cewa mala'ikunsa ku duba bayina, laqad atawni su'usan kubra, sun zo mun da datti a jikinsu, kansu ba su samu sukunin tajewa ba. Saboda kwanakin aikin hajji cikin tufafi iri ɗaya, sarki da bafade, shugaba da wanda ake shugabanta, fararen ƙallas, yace to ina faɗa muku cewa na yi musu gafara. A lokacin ake son ka nace da istighfari don ka dace da ai maka gafara ɗin, don ka roƙi abin da a wannan lokaci Ubangiji ta'ala ke yinsa ga waɗanda suka cancanciye musu cikin waɗanda suka halarci Arfa. Daga nan sai a dangaro a taho Muzdalifa. Kwanan Muzdalifa wajibi ne, waɗansu malamai ma suka ce rukuni. Da daddare a Muzdalifa ba abin da za ka yi banda bacci, ana so dai ka haɗa magariba da isha'i a can gurin don kusa a kayan kenan. To daga nan gurin ka kwanta barci, an waye gari bayan ka an waye da alfijir ya keto ka yi sallar asubahi, to lokaci ne na istighfari da roƙon Ubangiji. Allah ce fa'iza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram. Al-mash'ar al-haram filin Muzdalifa kenan. Waɗansu malamai suka ce al-mash'ar al-haram dutsen nan da ake kira Quzah shi ne al-mash'ar al-haram. Ka ambaci Allah ambato mai yawa, ka yawaita istighfari har zuwa lokacin da rana za ta yi dab da fitowa. Rana ta kusa fitowa, sannan sai ka tattara naka na tafi tafiya Mina. Idan an je Mina nan ayyuka guda hudu ne: aiki na farko jifa, aiki na biyu yanka, aiki na uku aski, aiki na hudu a Makka za a je aiki shi ne tawaful ifada, wanda rukuni ne cikin rukunan aikin hajji. Da ka zo jifa, cikin wuraren jifa guda uku ba ruwanka na farko, ba ruwanka na biyu, sai na ƙarshe. Idan ka jefa na ƙarshe da duwatsu guda bakwai shikenan, ka tsaya ka yi addu'a ka roƙi Ubangiji. Daga nan gurin sai ka je wajen yanka, in ka riga ka biya a banki tuntun to za a yanka a madadinka a wannan ranar, shikenan sai ka je ka yi aski. Daga lokacin da ka yi aski, in ka ga dama tun daga lokacin ka cire ihrami ka sa kayan gida ka yi wanka ka sanya turare, komai ya halatta irin wanda da aka haramta maka lokacin da ka sanya ihrami, in banda saduwa da iyali. Daga nan sai ka gangara ka tafi Makka ka je ka yi tawaful ifada. Za ka yi tawafi, za ka yi sa'ayi bisa ga siffar da muka ambata. Sai dai a wannan sa'ayin na aikin hajji ba sai ka fito da dantsanka waje ba. A sa'ayin farko, a tawafin farko kai na umrah shi ne ake fito da dantse a waje, wato tawaful qudum kenan ko tawaful umrah. Amma a tawaful ifada ko tawaful ziyara ba sai ka fito da dantsanka waje ba. Za ka yi ka je ka yi sa'ayi irin yadda muka ambata. Daga nan gurin shi kenan sai kuma ka dawo Mina. Ka kwanta ka yi barci, in ka gaji ka yi zikiri, in ka gaji ka yi karatun Qur'ani. Abin da ya rage maka, za a waye gari 11, a sake wayen gari 12, a sake wayen gari 13. Waɗannan suna ake kira ayyamut tashriq ko ayyamun ma'dudat. Da Allah ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ambaton Allah ake a cikin su da yawa. Aikin da ake a wannan kwanaki, wato ambaton Allah jifa sai cin nama ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillahi ta'ala. Jifa da za a yi a waɗannan kwanaki za a jefa wuraren jifa guda uku, da na farko, da na tsakiya, da na ƙarshe, kowanne da dutse guda bakwai, kaga dutse 21 kenan. Haka za a yi ranar 11 da 12, in an tsaya an kai 13 haka aka fito. Amma in mutum bai kai 13 ba, daga ranar 12 yayi tafiyarsa bai laifi ba, aikin hajjin sa ya cika, sai dawo ya zo zauna a Makka ya kiyaye halartar jam'i akan lokaci, ba don komai ba don saboda yari ba yin sallah a wannan masallaci, wanda sallah guda ɗaya a masallacin Ka'aba bai da suke da sallah 100,000 a wani wurin da ba can ba. To kaga bai kamata mutum ya je yana Makka kuma yana barci a ɗakin sa ba, a madadin ya je ɗakin Ka'aba ya sallah, yana sallah a ɗakin sa ba, a madadin ya je ɗakin Ka'aba ya sallah. Da haka ya kamata mu kiyaye wannan ƙwarai da gaske. To wannan jifa da za a yi ta ranar 11 da 12 da 13 ga wanda ya tsaya, ana yin ta ne bayan rana ta bar tsakiya, bayan sallah azhar. Kafin rana ta bar tsakiya bai halatta a yi ba. Jifar farko da za a yi ta ranar sallah, wanda wuri ɗaya ake jifa da duwatsu guda bakwai kadai, ana yin ta bayan rana ta fito, kafin fitowar rana bai halatta a yi ba. Da yawa daga cikin alhazai sukan yi kwaba, sai ki kwana a Muzdalifa, kaga sun saba wa Allah, su zo su yi jifa rana ba ta fito ba, sun kuma saba wa Allah. Washe gari a 11 da 12 da 13 ga wata kuma su je su yi jifa 10 na safe, duk aikin hajji su gaba ɗaya sako suka yi. Ma'ana sun sassaɓa manzon Allah, sun kare dokokinsa, wai kuma suna so Allah ya karɓa. Ba a yi wa Allah tilas, sai ka bi yadda yake so. Ka tabbatar ka kwana a Muzdalifa, ba wanda aka yafe wa rashin kwana a Muzdalifa, sai tsoho gajiyayye kenan ko mata. Su wannan in sun tsaya zuwa rabin dare sai su tafi su kwana a Mina, ko su in so kwana a Mina, wata gari ba za su yi jifa ba sai sun tabbatar rana ta fito sannan su yi jifa. Wato wani abin da mutane suka jahilta shi ne lamarin jifa a ranar 11 da 12 da 13 ga wata, da ka yi ta kafin rana ta yi zawali, gara ka bari bayan sallar isha'i ka je ka yi. Idan kada ganin mutum ko so ya yi yawa da rana, bayan azhar, bayan la'asar, ka bari bayan isha'i 8:00 da rabi har tsakar dare ka je ka yi kayanka. Sahabban manzon Allah sun rinka yin jifa har bayan sallar isha'i, amma cikin su babu wanda ya jifa kafin zawali. Da haka dukkan mutumin da ya jifa kafin zawali a ranar 11 da 12 da 13 ga wata, ya tabbatar cewa ya yi abin da shi kaɗai ya sunanta, ba ya da wani magabaci a kai cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina. Ibadar su ta zanto tana cikin haɗari na rashin karɓuwa kenan. Ya kamata mahajjatan su kiyaye, a daina saɓon Ubangiji a Mina, a daina yin ayyuka waɗanda ake na mata a Mina, cakuɗuwa tsakanin maza da mata a Mina, waɗansu waɗanda su ɗan yi wankewa hannu a ka yi musu mummunar huɗuba. Da suka karanta hadisin manzon Allah na cewa wanda ya aikin hajji zai fito kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, sai suka ɗauka to shikenan tunda mun yi aikin hajji mun ƙare, yanzu fayil ɗinmu na baya don an shafe sai dai mu ɗauki sabo. Da haka tun daga Mina za su rinka ta'amuli da karuwai, tun daga Mina za su rinka ta'amuli da matan banza ɗin duk da kansu. Akwai mutanen da suke yin ɗinki na ƴan birni ba sa sawa sai a kwanaki guda uku nan na Mina, kwanakin da Allah ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'duda, ko ambaci Allah ambato mai yawa, a lokacin wani zai kangarewa Allah, a lokacin wani zai saba Ubangiji, a lokacin wani za ta saba Allah. Tsinannu da anannu daga cikin mata waɗanda suke kilaki za su rinka hira da junansu ana cewa hajji nawa kika ɓata mutane, wata ta ce ai na ɓata guda biyar, wata ta ce ta ɓata guda bakwai, ma'ana ta yi duru wani alhaji da ihrami a jikinsa har ya yi zina da ita. Babu inda za ka ga wannan rikin mutuncin a dukkan inda alhazai suke, irin inda alhazan Najeriya suke. Akwai a waɗansu wuraren amma bai kai na Najeriya ba. A cikin Najeriya ba inda za ka ga rikin mutunci sama da waɗannan jihohi guda biyu, jihar Kano da jihar Legas. Duk mai mutunci yana jin tsoron ya zai zauna a cikin kaima ta mutanen Kano ko ta mutanen Legas. Ba ya kamata mu ji tsoron Allah, mu tsoron Ubangiji, mu sani cewa aikin miji ba yawon shakatawa ba ne ba, ba kuma tilas za a yi wa Allah ba. Ya kamata mu tsoron Ubangiji wurin da Allah ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bidhulmin nudhiqhu min adhabin alim, wani mutum ya daure kaya a nan ya yi guzuri ya yi tiket ya yi komai don ya zai saɓa wa Allah a wurin. Niyya, idan kai za ka saɓa Allah, Allah ya yi alkawali da azaba, niyya ba ko da ba ka aikata ba, balanta na ka je ka aikata. Ya kamata mutane su yi tsoron Ubangiji. Idan har mutum ya ga inda yake zaune mutanen banza sun yawa, sai ya tashi ya koma wani tent ɗin, ba dole ba ne sai ka zauna cikinsu. sai ka kyale su dan aikin hadin kai kubuta. Ya Ubangiji ka sa mu cikin bayi masu jin tsoronka, masu kaskantar da kai gare ka, masu bin dokokinka, masu bin shiriyar manzanka, jakadanka, badadinka, shine shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ubangiji ka sa mu fi karfin zukatan mu. Ya Ubangiji ka kare mu daga sharrin kawo kanmu, ka kare mu daga sharrin shaitan. Ya Ubangiji ka kare mu daga sharrin kawo kanmu, ka kare mu daga sharrin shaitan. Ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon kauce mata. Ya Ubangiji sanya mafi kyawun ayyukan mu su zanto su ne na ƙarshe a rayuwar mu. Ya Ubangiji ka sanya mafi tsadar yini, mafi darajar yini a cikin rayuwar mu zanto shi ne ranar saduwa da kai. Ya Ubangiji ka sanya mutuwa ta zame mana hutu, ka sanya haɗuwa da kai ta zame mana farin ciki. Ya Ubangiji, ya Allah, karka danke mu da ayyukan da muka yi ko wawayen cikin mu suka yi. Yi mana gafara, kai mana sutura. Ya Ubangiji ka tsare mu daga sharrin munanan laifukan mu. Ya Ubangiji sanya katangar ƙarfe tsakanin mu da shaitanin mutane da aljanu. Tsora mu akan gwadabin manzanka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم الحمد لله.